Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tashoshin kai tsaye ta tashoshin FM na Joy Africa akan mita 102.5 da radio amfani sarauniya fara'a nomad download da kuma niya kana masu na'urar computer suna iya daddangwala voahausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masare assalamu alaikum yanzu din maladan Ibrahim yau ne tare da Jummai Ali muke farin cikin sake jin ragaman shirin da wannan hantsin bayan labaran duniya za ku ce abinda wasu yan Najeriya ke cewa game da cire tallafin mai da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi kana ku ji abinda masani harkokin tsaro Dr. Bawa Abdullahi Wasa ke cewa game da matakin wucin gadi akan burtali kana mu kawo muku shirin da rashin tayi tare da Salu Garba sai kuma ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika muna amma fa waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. Sabuwar gwamnatin Libya da kuma kalubalen matakan tsaro da take fuskanta su ne abin da ma'aikatan jakadanci za su mai da hankali a kai a yayin da suka halara a birnin Vienna a ƙasar Austria domin tattauna yadda al'amura suke a ƙasar. Tun dai lokacin da aka hambarar da gwamnatin marigayi Muammar Gaddafi aka kuma kashe shi a shekara ta 2011 ƙasar ta Libya ke cikin ruɗami. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry da takwaran aikinsa na ƙasar Italiya Pasilio Gentileonu za su jagoranci taron da za a yi da nufin samarwa sabuwar gwamnatin Libya goyon baya wadda ƙasashen yammacin duniya suke fatar za ta samu damar haɗa kan 'yan ƙasar. Wannan taro ya biyo bayan ziyarar da sakataren harkokin wajen Amurka ya kai ƙasar Saudi Arabia jiya Lahadi, inda ya buƙaci goyon bayan ƙasar wajen ƙarfafa yarjejeniyar rashin tsokanar faɗa tsakanin sojojin gwamnatin Siriya da 'yan tawayen ƙasar kafin taron da za a yi. John Kerry yana ƙoƙarin samun goyon bayan yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta a Siriya wadda take digirgire. Sakataren harkokin wajen Amurka ya gana da Sarki Salman wanda ƙasarsa ke goyon bayan 'yan tawaye da suke ƙoƙarin hamɓarar da gwamnatin shugaba Bashar al-Assad na Siriya. Kamfanin dillancin labaran Saudi Arabia ya ba da rahoton cewa John Kerry ya tattauna yadda al'amura suke a ƙasar Siriya da abokin aikinsa na ƙasar Abdul Al-Zubair.
Hare-haren 'yan ƙungiyar ISIS da suka kai jiya Lahadi a ƙasar Iraki ya kashe aƙalla mutane 29 kana ya raunata fiye da mutane 70. Jami'an Iraq suka ce hari mafi muni da kungiyar ISIS ta yi ikirarin cewa ita ke da alhakin kaiwa shi ne wanda aka yi a kan masana'antar gas da ke kusa da birnin Baghdad da ya kashe akalla mutane 14 kana ya raunata mutane 27. 'Yan sandan ƙasar sun ba da labarin cewa a wani wuri a birnin Baghdad kuma hare-haren bamabamai guda uku daban-daban sun auna unguwannin da ake hada-hadan kasuwanci suka kashe akalla fara hula 8 da raunata mutane 28. A can kasan Yamalma kungiyar ta ISIS ta yi banna wani mai harin kunar bakin wake wanda yake tsaye kan layi a cibiyar daukan kuratan 'yan sanda kusa da birnin Mukalla mai tashar jirgin ruwa a kudu maso gabashin kasar ya tarwatsa kansa ya kashe akalla mutane 25 mutane 60 suka ji rauni suma. Kungiyar ISIS ta sa sanarwa a yanar gizonta tana ikirarin cewa ita ke da alhakin kai harin na bom. Wannan hari shi ne na biyu da aka kai birnin Mukalla cikin sati guda.
To waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tsoffin ministocin Faransa mata guda 7 ciki har da shugabar asusun IMF Christine Lagarde sun ce ba za su ƙara yin shiru a kan cin zarafin da ake wa mata a harkokin siyasar Faransa ba. Jiya Lahadi a cikin mujallar ƙasar da ake bugawa mako-mako mai suna Journal du Dimanche matan suka lashe takobin wallafa dukkan furucin cin zarafi da musguna musu da ake da kuma irin halayya da maza 'yan siyasa suke nuna musu. Ɗaukan wannan mataki ya biyo bayan 'yan kwanaki bayan wasu mata guda 9 sun yi zargin cewa muƙaddashin kakakin majalisar wakilan Faransa ya ci zarafinsu. Tuni dai muƙaddashin kakakin mai suna Denis Baupin ya yi murabus amma ya musanta zargin da matan suka yi kuma ya yi alƙawarin ƙalubalantar wannan zargi.
Hukumar zaben Zambia ta ce a hukumance yau Litinin dinnan za a fara yakin neman zaben shugaban kasa da na wakilan majalisar kasar da na kananan hukumomi da za a yi a kasar ranar 11 ga watan Agusta idan Allah ya kai mu. Shugaban hukumar zaben kasar mai shari'a Esatu E. Chulu ya kaddamar da binciken rajistar masu zabe na wucin gadi. A yayin binciken an buƙaci waɗanda suka cancanci yin zabe su tabbatar da gaskiyan bayanan su a rajistar zabe na wucin gadi. Hukumar zaben ta ce wannan shiri zai baiwa mutane damar tantance bayanan su a rajistar zabe. Haka kuma hukumar ta buƙaci dukkan jami'an siyasa su yi rajista ciki har da jami'ar Patriotic Front wanda take jan ragaman mulkin kasar da babban jami'ar masu hamayya UPND a takaice. Hukumar zaben ta buƙaci dukkan jami'an siyasar kasar da su nazarci matakin tantance waɗanda suka cancanci yin zabe. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To har yanzu mutane na ci gaba da fada albarkacin bakin su game da tallafin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta tsire. Ga Mustafa Nasir Basari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
A yayin da kungiyar kwadagon Najeriya ke shirin tsunduma cikin yajin aiki na gama gari a Najeriya, al'ummar kasar na ci gaba da bayyana ra'ayinsu akan wannan dambarwa da ta kunno kai a tsakanin kungiyar kwadagon da kuma gwamnatin Najeriya. Da dama daga cikin al'ummar jihar Niger da nazanta da su akan wannan al'amari sun nuna cewa suna tare da gwamnatin Najeriya ne kuma sun goyi bayan cire tallafin man dukuwa da ƙarin farashin litar mai zuwa 145. Ga dai abinda wasu daga cikin su ke cewa
laulirinto wato maganar yajin aiki na kungiyar kwadugo ke yi in dai run talaka za su yi to talaka ya yahi mu mun zabi Buhari ne tsakaninmu da Allah
suna so a dawo da abun baya ne
ai inda suka ce yanzu sun ce kowa ya je ce honan kwana uku yanzu wanda talaka ke da shi kun ce honan kwana uku
Alhaji Ibrahim mai daji mu hotalakokin Najeriya gaba daya mu Allah ya ba iko muka yadda da Buhari muka yi ruwa muka yi tsaki da matanmu da ƴaƴanmu muka billahi muka zabi Buhari saboda haka mu ba mu goyi bayan yajin aiki da kungiyar kwadugo za ta yi
sunana Muhammad Gali Kontagora sannan maganar yajin aiki da kungiyar kwadugo za ta yi mun yahi yajin aiki za a yi akan murnan Buhari mai mota an buge ni na kariya kafa wanda yake amma mu muna nan akan buƙatar Buhari
sunana Engineer Muhammadu Daban lokacin da Labour da kuma sauran mutanen Najeriya suka ce ba su so a cire ni ma na goye baya lokacin don na duba waɗanda suke cikin mulki lokacin koda an cire ne kudin mutanen za su je su rarraba ma kansu ne amma yanzu da Allah ya taimaki kasan nan ya ba mu shugaba wanda ke da tunani shugaba da yake baya da wani kwadayin abun duniya to ina ganin cewa da yardan Allah duk abubuwan da aka tara yanzu za a yi gyare-gyaren da shi na ce da kasa gaba
to sai dai sabon shugaban jam'iyyar PDP a jihar Niger Barista Tanko Beji yayi waiwaye ne akan lamarin
to maganan ƙaran mai farashin mai a lokacin da jam'iyyar mu take mulki tace za ta yi wasu mutane suka ce a wannan kasa za ta juye to yau gashi an ce an ƙara zuwa naira 145 an Najeriya suna wannan kasa bari mu sa ido mu ga shi me za su yi
amma gwamnati tace dan abubuwa su gyaru aka cire
to in ana son abubuwa su gyaru sai a dauko matsalan kuma a zuba ma yan talakawa
Kwamishinan labarai na jihar Niger, Mr. Jonathan Batsa, ya ce ya yi imani shugaba Muhammadu Buhari ba zai cuci 'yan Najeriya ba.
Buhari ba zai cuci 'yan ƙasar nan ba. Ya ɗauki alkawali zai masu aiki tsakanin shi da Allah. Abu ɗaya za su yi haƙuri kuma a dinga mashi addu'a.
A yanzu dai talatan nan mai zuwa ne wa'adin kungiyar kwadagon zai cika. 'Yan Najeriya za su amsa kiran kungiyar ne koko suna nan tare da gwamnati. Lokaci ne zai nuna. Mustapha Nasir Batsari, muryar Amurka, daga Mina a Najeriya.
To Mustapha Nasir Batsari mun gode. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Thank you.
kasa na gida Najeriya mu bar fada mu sandara janjamu horiya ya ya
kabilu na kasa na gida Najeriya mu bar fada mu sandara janjamu horiya ya ya
kabilu na kasa na gida Najeriya mu bar fada mu sandara janjamu horiya ya ya Rabbu Allah kai ne mun duka don kai ka dagi mai wayo kai masa daukaka wasu mu kai suwaye sun yi fice haka sannan kai hane Allah banda fada akan dariya Salama ne ma ku ɗan Najeriya daga Hausa yarro har Ibo ɗan Najeriya na zo da gurbin sako ne kan tarbiya dan dai a yau a kasan nan na kula ba musamfaya sarkin baiwa kuma mai sama yayo kabilo da dama mun fuku don zuma ya hora baiwa daban daban a gare mu ba kariya
kabilo na kasa na gida Najeriya mu bar fada mu sandar jamhuriya ya ya
yankin arewa baiwar ga Allah
to mun gode Muhammad Nasiru dan tsoho Kwantagora da yake batun samar da burtali ga makiyaya na ci gaba da kawo ta da jijiyan wuya a majalisun dokokin Najeriya a zantawar da nai da Dr. Bawa Abdullahi Wase masanin harkokin tsaro na tambaye shi shin akwai wani mataki na wucin gadi da za a iya samu kafin dokar dindindin ta samu akan wannan batu shine sai ya fara bayani kamar haka
mataki na wucin gadi yanzu shine a tabbatar da burtalin Fulani yana nan ba abin da ya same shi a tabbatar da wanda suka hau kan burtalin Fulani sun fita daga gurin mataki na biyu kuma a tabbatar da gurin da doka ya ce shine gurin kiwon Bafulatani an tabbatar da wannan shine gurin kiwon Bafulatani Bafulatani dan kasa ne Bafulatani na biyan haraji amma Bafulatani ba ya nema ka bashi lantarki ba shanu ba su tafiya a kwalta balle ka ce Bafulatani yana nema ka mishi kwaltan da zai tafi shanu ba su tafiya a jirgin sama balle ka ce Bafulatani yana so ka gina mishi jirgin sama ko ka sa mishi shanun sa a jirgin sama su tafi wani guri waɗannan dai guda biyu nan da na faɗa su ne abun da doka ya da shi su ne kuma za su zama abun da za su warkar da kowa hagu da dama a ɗan ƙalilan lokaci kafin kuma in wasu cilibe-cilibe da me ake so a yi ayi kuma daga baya
to ina rawan shugabanni ya shigo a cikin wannan al'amari domin ganin cewa an samu maslaha musamman shugabannin duka bangarorin biyu da su manoman da kuma su makiyaya
to shugaban makiyaya shugabanni na makiyaya ya kamata su tabbatar suna gaya wa makiyaya su gaba da kula da inda burkinin su yake su gaba da kula da inda gurin kiwon su yake a cikin doka kamar tun iyaye da kakanu da suka gani su kuma waɗanda ba makiyaya bane su kwana da sanin cewa a duk fadin ƙasar Najeriya din nan zaka yi tafiya kilomita 200-300 a cikin filin daji ne zaka ga ba gida ba kowa a wannan guri so ƙasa bai yi karanci ba neman mutuna ne don haka kowa ya kiyaye da inda doka ta zayyana mishi nashi gurin kiyayewansa ko gonansa da ya gada da yake noma yake komai ya ci gaba da wannan su kuma waɗannan da ba manoma ba ne makiyaya ne su ma akwai nasu ɓangare su ci gaba da wannan so idan shugabannin waɗannan guda biyu suka tabbatar an tabbatar da wannan doka in kuma aka samu akasin haka su shuwa gabanin mazama su rika hada kai koda a ce wata uku uku ko wata guda guda ko wata biyar biyar waɗannan shuwa gabanin na bangaren Fulani da na makiya da na masu noma suna tattaunawa to za a samu maslaha wanda kuma zai zama dawwammami
to dr akwai wani rawa da kake ganin jami'an tsaro za su iya takawa akan wannan al'amari
eh kware da mutuka gaya jami'an tsaro a wannan irin tsaro na yanzu wanda za a ce a zo a kafa road block a zauna ba ma motar da in an ce maka wani abu na faruwa zai je a fasa wannan ya aikin tsaro ne na Najeriya ai amfani da ko helicopter ana bi sama a rika gani wane ne yake bin hanyar daidai wane ne yake bin hanyar da ba daidai ba wanda aka ga yana bin hanyar da ba daidai ba a kira jami'an tsaro na kasa a ba su kayan aiki kamar motocin tafiya a ba su waya na over na magana mun ga guri kaza ana wani ya kaucewa hanya a je a mai da shi ya dawo da shi hanya ayi magana da sarakunan su ko shi gabanin su su dawo da su hanya to waɗannan in jami'an tsaro suka yi to ina tabbatar mana ba za mu jima muna samun wani damuwa kamar yadda waɗannan damuwoyin suke ta'azzara yanzu kamar yadda yake ba
to Allah ya tauta har yanzu dai ana tare ne sashen Hausa na muryar Amurka da kenan birnin Washington DC yanzu mun agogo ce karfe 3 na dare da minti 16 ga kuma shirin mu na gaba
jama'a barka da tsi barka mu kuma da saki saduwa a filin da rashin tayi Salo Garba ne yake gabatar muku da shirin to har yanzu muna tare da bakon namu Dr. Ahmed Adamu na Jami'ar Umaru Musa Yar'Adua dake Katsina a Najeriya idan masu sauraron mu basu manta ba makon jiya Dr. Ahmed ya so mai mana bayanai akan alfanun ziyarar shugaban Najeriya zuwa China da kuma tasirin da za ta yi wa tattalin arzikin kasar. Yau mun ci gaba da firar da wannan tabbaya da nayi masa. Dokta, idan kasar ta ci gaba da sayo duk kayan da take bukata daga China, Amurka, Burtaniya da Jamus da sauran kasashen da suka ci gaba, to menene zai zama makomar masana'antun kasar? Me zai faru da su?
Za su durkushe saboda kowa yana so ya je ya kawo kaya da kasashen waje. Ba a zuwa ana sayan kayayyaki ɗan cikin gida. Zan yi bayani akan wannan. Akwai wani tasiri kuma da nake tunani ya kamata na yi bayani akan shi wanda wannan yarjejeniya zai kawo na wucin gadi. Wato shi ne zai rage yawan haihawan farashin kayayyaki a cikin gida Najeriya. Wanda in kai la'akari da
na ɗan ƙaramin lokaci ko?
Na ƙaramin lokaci. So idan kai la'akari da yawan haihawan farashin kayayyaki a Najeriya a shekarar ta gabata yawan da aka an kiyasta akwai hauhawan farashi na abinan kashi wato 9.6% kenan
kusan kashi 10
wanda yanzu in kai la'akari a farko wannan shekarar ya tashi ya koma 12.8 wanda ya gwada cewa akwai hauhawan farashin kayayyaki to amma idan yanzu muka ringa shigowa da kaya daga China abubuwan da muke amfani da su wurin sarrafa abubuwan ci da amfani to zai rage za mu rage yawan kashe kudade wannan zai tasiri rage haihawan farashin kayayyaki a Najeriya sannan idan farashi suka ragu to mutane za su rinka zuwa suna sayan kayayyaki idan yawan sayayya ta yi yawa kuma masana'antu da ma'aikatu za su bunƙasa to tattalin arzikin ƙasa zai bunƙasa saboda akwai yawan saye da sayarwa a cikin ƙasan to wannan zai tasiri wurin bunƙasa tattalin arzikin ƙasan amma a wani lokaci na kankani har zai tasiri ma wurin rage rashin ayyukan yi saboda idan ana yawan sayayyan kayayyaki daga wurin ka kana da kamfani ko wurin masana'anta daga ana yawan zuwa ana sayan kaya wurinka da kuma zaka ce barka dauki ma ma'aikata da yawa sai kaga mutane za su fara samun aiki kuma haihawan farashin kayayyaki zai ragu
eh to
kuma yana cikin kankanin lokaci ne
eh to
har haka ya ci gaba
to
kamar yanda nace ita kanta yen din za ta tashi daga naira 30 za ta koma kila 50 daga nan ta ƙara koma 20 wanda za mu koma girin jiya wanda kuma zai sa har shigowa da kayayyaki daga China su ƙara tsada
wannan
ragowar haihawan farashin kuma za mu ƙara ganin ya ƙara dawowa
indai na dauki ya ganga ta kana na dauki dan mishina kai kamalo kana na zan ya shato mamalo gumi na yake ci
kaya ya rabumi na nake
maso zowa open koye open maso zowa gona koye gona lebura kan hanya koye aiki a yau ko wane gumi na yake ci
shin haka za a ci gaba da sayan kaya daga China domin sokin shigo da su ba abin da kasar za ta yi ta rage sokayyaki in muna sayan kayayyaki daga China muna ƙara musu ma'aikata ne su can za su sace ta habaka nan Najeriya kuma to me za a yi me shawara ka nan me ya kamata a yi
yo shawara nan a nan shine tunda yanzu muna da dama da zamu iya shigowa da kayayyaki daga China sauki kuma arha so ni amfani da wannan damar mu shigo da abubuwa masu muhimmanci wanda muke bukata wurin assasa sassan tattalin arzikin kasar mu
kamar su me
kamar misali harkan noma harkan kere-kere da abunan tuno abunan kamar mineral resources ma'adanai da abubuwan da zai sa mu ringe yawan samar da kayayyakin da muke bukata a cikin kasar Najeriya ba tare da sai mun shigo da su ba sai mu la'akari da abubuwa mai masu muhimmanci da muka fi yawan shigowa da su a Najeriya kamar misali kamar man fetur da muke yawan shigowa da shi sai muke to da wani abu ne muke bukata domin mu assasa matatun man mu wanda za mu dogara da man cikin gida Najeriya ba sai mun shigo da wani mai ba sai mu shigo da kayayyakin da ake bukata wurin assasa waɗannan matatun man daga China saboda suna da saukin shigowa
to doctor anan idan muna da abuwa da muke kodo shi ana amfani da su me zai hana gwamnati ta fada ma masu sana'a a China din masu sarrafa wadannan kayan su da su shigo kasar su sarrafa kayan su sayar
akwai kasan shi ne mai kudi ko kuma mai kasuwanci ko kuma mai ma'aikata shi ke sa shi da kanshi ne zai yanke hukunci zai zo kasa ko kada ya zo kasa da farko akwai abubuwan da zai la'akari da shi
kamar su ne
akwai misali kamar tsaro kamar samar da wutar lantarki kamar ita darajar shi tattalin arzikin kasan da zaman lafiya a kasan yanzu misali idan ka zo Najeriya ka sa hannun jarinka ko kuma kashe kuɗi aka zo aka samu tashin hankali ko kuma rashin yiwuwar demokaradiyya ko kuma ita kanta darajar kuɗin kasan da arzikin kasan ya ringa sama yana ƙasa bai nutsu ba ka kai jarinka da kuɗin da kake so zaka samu kaga ba tabbas kenan to su dama masu sa hannun jari dama mu ne zamu sa wasu abubuwa da tsare-tsaren mu da hasu da kansu za su zo kasan nan su samar da abubuwa
su sarrafa kayan a kasar
sai mun dogaro ga wasu sun zo a kasan nan muna da masu kuɗi muna da mutane masu basira da fasaha da yawan al'umma da har ba sai mun dogaro ga wasu sun zo su sa hannun jari wanda su a kansu a China din za su ga aidin masu samar da abubuwan a cikin kasan su ayin China ne ba ɗan wasu ƙasa ba ne
sai
har sai za su iya yi kitan muwanmu za mu iya yi to abun da nake bukata shine yanzu da farko dai a samar da abu wannan shi wutar lantarki da tsaro da zaman lafiya a cikin al'umman mu Najeriya sannan kuma mu yi amfani da mu shigo da abubuwan da ba mu da shi mu assasa abubuwan da muke bukata domin sassan tattalin arzikin kasar nan su ba su bunƙasa yanda za mu rage dogaro ga shi a fitar da mai da muke yawan yi sannan kuma cikin nasara ne da cikin wannan ziyara da shi shugaban kasa ya je wanda har China suka ce sun yi su ba da gudunmuwa wurin aiwatar da kasafin kuɗaɗen da aka yi na bana na wannan shekara kamar yadda muka sani cewa dama shi shugaba Buhari ya ba da kasafin kuɗaɗe wanda kuma mun san cewa abin da yake so ya kashe baya da kuɗaɗen da zai aiwatar da wannan ayyuka dole sai ya nemo tallafi daga wasu bankuna ko kuma wasu ƙasashe wanda har China ta ce za ta iya ba da tallafi kuma a kan kuɗin ruwa mai sauƙi wanda Najeriya ta iya biya su wannan ma wurin wani gudunmuwa ne kuma wannan kasafin kuɗi zai mai da hankali ne kan samar da abubuwan da masana'antunmu da masu kasuwanci suke bukata domin kasuwancin su ya bunƙasa wanda idan mun yi bunƙasa za su ga mun rage yawan dogaro da shigowa da abubuwa har za ta kai mu lokacin da ma wasu mutane ne daga wasu ƙasashe za su ringa shigowa Najeriya suna buƙatan kuɗinmu domin su sai kayayyakin to ba haka zai sa har naira ita ma daraja ta ƙara tashi to saboda abin da kawai zai sa kudin kasa ya ƙara tashi shine yawan buƙatuwan kudin daga wasu kasashe kuma ana buƙatar kudi ne kawai idan har akwai abin da wasu mutane daga wasu kasashe suke buƙata kusan ku za su zo sai ya tafi su canza kawo kudin su su ashi kudin ku so a lokacin ne kasa ta rike kudaden kasashen waje da yawa a cikin asusun ta na kudaden kasashen waje wanda kike gura karfin tattalin arzikin kasa
to
yanzu kila aka yi ko da kudin da China ta kawo a Najeriya komai yawan su za ka ga nan da nan an zo an wawure su an kwace su an je an kai ana ta amin an canza su kenan an tafi China ana sayayya da sauransu wanda kuma ita China ta shigo da rike yawan naira a cikin asusun kasashen wajen ta wannan yana gwada cewa tattalin arzikin China ya fi na Najeriya saboda China tana da ƙida kudaden naira wato kudin Najeriya kenan fiye da yanda ɗan Najeriya ko kuma Najeriya take rike da kudin China wato yana a asusun ta
to mun gode da bayananka zamu dasa aya anan saboda lokaci ya fara daga mana hannu a madadin bakon namu Dr. Ahmed Adamu da Chuba Hero Dudune wanda ya shirya mana sauti ne Salu Garba ke cewa ku kasance lafiya
to madalla mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika mana ta wayar tarho
assalamu alaikum murai amurka daga Alhaji Manul dan uwa mai Allah na jiga local gannai yana kira da shugaban yan kwadugo ya san aikin da suke na halin da kasa take ciki da al'ummar kasa da mutanen kasa saboda ba yajin aiki ba awa kasa addu'a ba a samu zaman lafiya dole ya daina tallafi saboda an yi an wadata da mai an yi wadata to ko kai ne zaka bada kuɗi ga banza don haka mun goyi bayan daina tallafi
assalamu alaikum sashin Hausa na BOA Yusuf Baban Gada mai trader ringin daga jihar Jigawan Najeriya to yau zan yi tsokaci ne game da ainihin tsarin kuɗin man fetur da gwamnatin Muhammadu Buhari ta yi ta APC a lokacin gwamnatin baya ta PDP lokacin Goodluck Jonathan an yi tsarin kuɗin man fetur wanda waɗansu manya-manyan mutane kamar irin su Faruku Adamu Aliyu su ɗan Rufa'i su Dina Malaya da shauran ƙungiyoyi da shauran al'umma suka fito suka yi zanga-zanga domin rashin yadda da wannan tsarin kuɗin man fetur da aka yi to yau gashi an yi waye gari gwamnatin APC ta yi tsarin kuɗi don haka muke so mu ga cewa waɗanda suka yi wancan zanga-zanga irin su Nasiru ɗan Rufa'i su ainihin Faruku Adamu Aliyu su Dina Malaya da sauran ƙungiyoyi da suka fito suka yi zanga-zanga a gwamnatin PDP lokacin da ta yi tsarin kuɗin man fetur to muna jira su fito yanzu ma su yi zanga-zanga akan cewa an yi tsarin kuɗin man fetur in sun fito sun yi zanga-zanga mun san cewa wancan zanga-zanga da suke a gwamnatin baya sun yi ta ne don Allah sun yi ta ne don talakawa in ko wasu fito sun yi zanga-zanga wanda game da ƙarin da ainihin gwamnatin APC ta yi ba to mun san cewa wancan zanga-zanga da suke a lokacin PDP sun yi ta ne ba don Allah ba sun yi ta ne don wata matuƙa wannan shine mai magana Yusuf Baban Gaja mai trader ringin daga jihar Jigawan Najeriya
to madalla da shine kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice
wani labari da muka samu da dumin sana cewa kungiyar Global Witness da cibiyar ta ke birnin London ta gabatar da wani sabon rahoto da ya zargin cewa wani kamfanin haƙar ma'adinai mai suna Sable da cibiyarsa ke Birtaniya ya baiwa mewan jami'an ƙasar Liberia cin hancin fiye da dala 950 ciki har da lauyan kamfanin a ƙasar Liberia mai suna Vani Sherman shi dai Vani Sherman shine kuma shugaban jam'iyyar Unity ta shugaba Ellen Johnson Sirleaf shugabar ƙasar Liberia din wadda jam'iyyar ta ne ke jan ragaman mulkin ƙasar sabuwar gwamnatin Libya da kuma kalubalen matakan tsaro da take fuskanta su ne abinda ma'aikatan jakadanci za su mai da hankali a kai a yayin da suka halara a birnin Vienna ƙasar Austria domin tattaunawa da al'amura suke a ƙasar.
To madalla yanzu kuma anan mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa a madadin kowa da kowa anan sashin Hausa musamman ita Juma'i Ali da tayan gabatarwa. Sai Chuba Hero Diodone wanda ya bada umarni da injiniyan mu na wannan lokaci wato Jonah Cummings. Ni Lada Ibrahim Auke cewa sai an jima mu.